This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar da shirin a wannan safiya ta yau, Lahadi. Yau ma za mu jingina shirye-shiryen da muka saba gabatarwa a wannan shirin domin ci gaba da kawo muku rahotanni kan zaben shugaban kasar da aka gudana a Ghana jiya. Bayan labaran duniya, za mu sake hada ku da abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri da tawagarsa domin jin karin bayanai kan wannan zabe. Kafin nan, ga Murtala Faruk Sanyina da halin da duniya ta wayi gari.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsi. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Majalisar Wakilan Amurka ta shirya kada ƙuri'a a wannan makon kan ƙudurin dokar tsaro na shekara-shekara, wanda ya hada da sama da dala biliyan 3 ga kamfanonin sadarwa na Amurka domin su ciccire kayan aiki da kamfanonin sadarwa na kasar China Huawei da ZTE suka kera daga cibiyoyin sadarwar tafi da gidanka na Amurka domin magance matsalolin tsaro. An fitar da daftarin dokar mai shafuka 1800 da yammacin jiya Asabar, kuma ya hada da wasu tanade-tanade da suka shafi kasar China, cike har da bukatar yin rahoto kan kokarin da 'yan kasar ta China suke yi na kaucewa ka'idojin tsaron Amurka da kuma tantance matsayin fasahar kere-keren China din na yanzu. Ma'aikatar lafiya ta kasar Lebanon ta faɗa a jiya Asabar cewa harin da Isra'ila ta kai ya kashe mutane 6 a kudancin kasar kwanaki 10 da shirin tsagaita buɗe wuta tsakanin kungiyar Hezbollah da Isra'ila. Da Isra'ilar da Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran duk sun fuskanci zargin karya yarjejeniyar ta tsagaita buɗe wuta da ta fara aiki a ranar 27 ga watan Nuwamba domin kawo ƙarshen yakin, wanda ya sanadiyar mutuwar dubban mutane a Lebanon tare da haifar da ƙaurar jama'a daga bangarorin biyu. Sanarwar da ma'aikatar ta lafiya ta fitar ta ce harin da Isra'ila ta kai a garin Beit Leaf ya yi sanadiyar shahadar mutane 5 tare da jikkata wasu 5. Ta kuma kara da cewa wani harin na jirgin sama mara matuki ya kashe mutum guda a Deir Siryan. Wani gagarumin yunkuri da masu tada kayar baya suka yi a fadin kasar Siriya ya kara kaimi a jiya Asabar, tare da labarin cewa sun isa kofofin babban birnin kasar, kuma dakarun gwamnati sun fice daga tsakiyar birnin Homs. An tilastawa gwamnati ta musanta jita-jitar da ake yadawa cewa shugaba Bashar Assad ya fice daga kasar. Rasa birnin Homs wani babban koma baya ne ga Assad. Birnin na matsayin wata muhimmiyar mahada da ke tsakanin Damascus da lardunan gabar tekun Siriya na Latakia da Tartus, cibiyar da shugaban na Siriya yake da goyon baya, kuma gida ga wani sansanin sojan ruwa na Rasha. Gidan rediyon Sham FM mai goyon bayan gwamnati ya bada rahoton cewa dakarun gwamnati sun mamaye wajen birnin na uku mafi girma a Siriya ba tare da yin karin haske ba. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Gwamnatin mulkin sojin kasar Burkina Faso ta nada tsohon ministan sadarwa Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo a matsayin prime minister kasar a jiya Asabar, kamar yadda wata dokar soja ta bayyana kwana guda bayan rusa gwamnati. Ouedraogo ya yi aiki a majalisar ministocin prime minister mai barin gado Apolonia Joshim Kele de Tambela, wanda Captain Ibrahim Traore ya cire daga mukamin sa ranar Juma'a. Ba a bayyana dalilin korar Tambela ba, wanda ya jagoranci gwamnatoci uku da sojoji suka nada tun bayan da Traore ya hau karagar mulki a shekara ta 2022. Ouedraogo, wanda babban makusancin Traore ne kuma dan jarida, ya taba zama babban edita kuma daraktan gidan talabijin na Sahel na kasar. Bayan juyin mulkin watan Satumban shekara ta 2022, Traore ya zabi Ouedraogo a matsayin ministan sadarwa kuma mai magana da yawun gwamnati a matsayin farar hula a cikin gwamnatin ta soji.
Tuwa gaida na Sanyina da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bari kuma mu nufi kasar Ghana, inda ake dakon sakamakon zaben shugaban kasa. Baba, gare ka.
To, nagode alheri. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakub Makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri da musamman akan babban zaben Ghana wanda muke gabatarwa daga nan birnin Accra. An kammala babban zaben shekarar 2024 a hukumance inda aka rufe rumfunan zabe a fadin kasar da misalin karfe 5 na yamma a jiya. ‘Yan kasa da sun sauke wajibi da ke kansu na zaɓar shugaban ƙasa da ‘yan majalisar dokoki, abinda ke nuna buɗe wani sabon babi a tafiyar demokaradiyya a Ghana. Abubuwa mabambanta ne suka faru a ranar zaɓen, masu kyau da marasa kyau. A ɓangaren mai kyan, rumfunan zaɓe da dama sun ba da rahoton yadda aka gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana, tare da yabawa jami'an zaɓe kan yadda suka gudanar da zaɓen. Sai dai kuma an fuskanci kalubaloli ciki har da rahotannin karancin fitowar masu kada kuri'a a wasu mazabu kamar Cape Coast ta Kudu, inda kadan daga cikin waɗanda suka yi rajista ne kawai suka kada kuri'arsu ya zuwa yammacin jiya Asabar. Hakan ya sa fitattun mutane kamar shugaban ƙasa Nana Akufo-Addo da fitattun taurarin wasa irin su Jocelyn Dumas da Adam sun fito sun kada ƙuri'unsu kafin suka yi amfani da shafukansu na sada zumunta domin ba jama'a ƙwarin gwiwa su fito su kada ƙuri'a. To, ko me hakan ke nufi ga jam'iyya mai mulki ko 'yan adawa? Sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani a cikin wannan shirin. Wani mai sharhi akan siyasa ya ce ba hujja ba ce a ƙi yin zaɓe saboda ba a samu biyan buƙata ba daga wurin gwamnati. Kana hukumar wayar da kan jama'a akan dokokin ƙasa a ta bakin daraktan ayyukanta ta gargaɗi jama'a akan yadda za su kasance yayin da suke dakon sakamakon zaɓe. Za ku ji waɗannan abubuwa duka a wannan shiri na musamman da muke kawo muku daga birnin Accra akan babban zaɓen Ghana na shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki. To madalla, yanzu bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga birnin Kumasi, inda wakilinmu Hamza Adams ya muna nazari akan yadda aka samu ƙarancin fitowar masu kada ƙuri'a a faɗin ƙasar baki ɗaya. Kana ya haɗa mana rahoto.
Yankin Ashanti da jam'iyyar NPP mai mulki ta fi karfi ita ce yanki na biyu bayan Accra wajen yawan masu kada kuri'a a cewar hukumar zaɓen ƙasar, inda aka sa ran mutane fiye da 3.3 million ne za su yi tururuwa zuwa rumfunar zaɓe domin kada kuri'arsu. Amma ko hakan bai faru ba, saboda kusan kashi fiye da 60 cikin 100 masu zaɓe ne suka isa rumfunar zaɓe suka kada kuri'arsu. Na san zaga wasu rumfunar zaɓe, inda na gano da idanuna tare da tabbatar da hakan daga jami'an hukumar zaɓen ƙasar da suka buƙaci da na sa kai sunayensu. Ban dai tsaya dan ba, na tuntubi masu wakiltan jam'iyyun siyasa a rumfar zaɓe na Tamale Station a mazaɓar Menshiya South da ke yankin Ashanti, inda na fara da Taufik Suleiman na jam'iyyar NPP.
She number of expected voters 298, amma wasu sun tafiya, wasu kuma sun mutu ciki, yasa so far da mun samu 162, amma ba kan da muke expect ke nan ba, amma da yake lokaci kuma ya riga kai ba mu ya samu wani namba mu kara kai.
Shi sa ya takaice ka ce kamar voter turnout ko kuwa yawan mutanen da ya kamata ce su zo, ba ku samu haka ba?
Gaskiya dai ba mu samu ba.
Kana gani ya yi tasiri a sakamakon zaɓen?
To, gaskiya dai ya yi, don saboda nan ganda mu stronghold ne.
Shi kuwa Adam Shamu na jam'iyyar NDC ya ce,
na mu NDC mu daidai ne, ba wani damuwa, mu daidai ne wurin cikin ikon Allah, ko wani turnout ya zo muna mun doke shi haka.
Sakamakon zaɓe daga yankin Ashanti na tasiri sosai wajen gano wanda zai yi nasara a zaɓen shugaban ƙasa. Akan haka ya sa na tuntubi Isa Abdulsalam mai sharhi ne kan harkar siyasa kan wannan batu.
Muna zamun kishin-kishin kamar wurin kujera biyu na NPP ya fita hannunsu ya zo hannun NDC, wai Adansasu kuma ya fita hannunsu, sannan kuma Ofinsu North ana cewa ya fita hannunsu, kuma ma wani jita-jitan cewa kuma a nan ga Afanu South East kuma wanda ake cewa area Bukukurum wurin shi ma ya fita hannunsu. Na haka ya tabbata da shi mace for the first time in history of ya sunan shi Republic MPP sun rasa kujera masu muhimmanci ko kujera fiye da kujera biyar da suka saba rasawa a cikin zaɓen da aka yi. Zuwa yanzu sun zuwa su kuma kamar sun lose kujeransu. Wannan kuma in ya faru to itimi bai da ban mamaki ne jiran da kanshi ma NDC sun taba rasa kujera suka ba wani suka yi ban part kullu su kuma sai kwacewa. To shi ya zama kusa ce ya zama swing seat kenan a yanzu.
Malam Isa Abdulsalam, na ga alamun a wannan zaɓe wasu da ake ganin ba za su iya su faɗi zaɓen ba sun faɗi, haka zalika wasu sun yi nasara. Me zaka faɗi kan wannan?
Zaɓen Ashanti da jini dis tamara wa yaran sake kaza da farko NPP samu sabon seat a jura, kuma NDC wani sabon seat kuma wani surare daban. It means kamar yanzu demokradiyyar mu na girma, ina ana fahimtar demokradiyyar yanzu ana zaɓe ne kan matsalolin mutane da wanda bai kawo musu sauki fiye ga zaɓe kan sun party da sun individuals.
Ko shin me masu zabe ke fada a yankin Ashanti game da zaben da aka aiwatar?
Dalmoni alhamdulillah zaben dai muna gani lafiya an kare lafiya amma sofa wanda yazo zo muna kaman this time NDC sun samu abin da ba saba samu ba.
Muhammad Suraj abinda ni na gani mostly nan ganga stronghold MPP ne to mostly nan yazo aka nan which means there is a voter apathy kenan mutanen ba su fito su yi vote kan da aka expect ba to yanzu haka nan yana ya kawo wani matsala bangaren MPP yana yi favor NDC in a way amma for now nan dai ba mu yi fadi kowane magana shi dai zuwa gobin nan za mu samu actual results from EC's office don shi abin da nake da shi.
To sai dai mun tattara wasu bayanai da suka nuna cewa wakilin mazaban Asawasi mazaba mai mafi yawan al'umman Zango a yankin Ashanti Honorable Muntaka Mubarak na jam'iyyar NDC shike kan gaba a takarar da suka yi da Honorable Abdulmannaf Ibrahim mai wakiltar jam'iyyar MPP a zaben fitar da wakilin majalisa amma yayin da nake hada wannan rahoto sai hukumar zabe a wannan mazabar bata fitar da sakamakon a hukumance ba. Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana.
A gaida Hamza Adam da wannan rahoto. Mutane da dama sun alakanta hakkin fitowa zabe ne saboda suna ganin 'yan siyasa ba su cika musu alkawari ba. Sai dai masana kamar su Abdul Fatah Akinyele suna ganin ba hujja bace dan kasa yake sauke nauyin da doka ta dora masa saboda rashin samun biyan bukata daga 'yan siyasa.
Ina jin shi jefa kuriya farko hakki ne na wanda zama dan kasa. Haki ne mutum ke nuna za a yisa game da yadda ake tafiya da lamarin kasa. Amma cewa kaba mutum bai samu biyan bukata ba ta ce wannan zai zama ban kuskure. Kira ka akwai mutane da dama da yake wato suke da wannan ra'ayi kuma ba wanda zai yi bi tsare su. Tunda yake muna cikin gari da yake demokratiya akwai freedom. Yanci kai abinda mutum ke so yi duka amma ni ba zan goyi bayan wai saboda mutum bai samu biyan bukata ba. Ai cikin rashin samun biyan bukatar nan da ya kwanta ma mutum ma ya yi yunkurin jefa kuri'a saboda yana so a yi canji ne a yi canjin mulki ne shi a yi canji. Amma ka ce ba ka jefa kuri'a to wanda su za su jefa kuri'a ka ki taso. Ma a ci gaba da gwamnati da ke kai kuma a yi sakiya. Isa bai da fa'ida mutum sai kaman zai je mafiya bai da fa'ida.
Yawa, to bari mu duba ka saurari irin yadda aka gudanar da yakin neman zabe wato campaign da aka yi gangamin da aka yi na yakin neman zabe. Ya kake ganin mutane suka amsa irin manufofi da su 'yan takara suka fito da su a lokacin da suke yakin neman zabe?
To, wurin yakin neman zabe dai kuma inda kuka sani abune da yake ya kasance irin surutayyar da aka daɗe ake na promises kuma gane ba an yi kaza an yi kaza. To amma an ka duba jam'iyyu guda biyu da ke gabanin NDC da NPP duka kusan ni dai in ce kaman abu ɗaya ne almuhimmu abinda ni da na so da gan wannan lokaci shine irin alkawalin da suke nan duka wani hanya ne za su bi su biya ma al'umman Ghana wadannan bukatun nan duka inda kawai nake gani akwai cikas cikin wato yakin neman zaben nake nan don mun dade an zo a yi alkawali ayi kaza ayi kaza. Amma ta wani hanya ne da samu kudade da za a biya wa da bukatun da duka su da yawa kujin wannan. Wannan ne kawai na gan kamar har yanzu ba mu kai inda ya kamata mu kai cikin wato biyan neman a jefa musu kuriyar nan mu tambaya mu tambaye su. Don da dadewa kullum ka ji an ce kuma muna ran deficit budget wato tattalin arzikin kasan nan bai isan kasan nan cikin biyan bukatun da ake nema. abinda ke kai kasashe kamar Ghana da Nigeria sun duka shi aje IMF ko aje neman bashi. To wannan karo ina ji gaskiya ba yi adalci kungiyoyi guda biyu da ke gaban duka ba yi su yi ma al'umman Ghana adalci ta wannan bagare.
Abdul Fattah Akinyele kenan mai sharhi akan harkokin siyasa a birnin Accra. Kada a manta sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga birnin Washington a wani shiri na musamman kan zaben Ghana da muke kawo muku daga birnin Accra. Hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa a tabakin daraktan ayyukanta Dr. Imrana Muhammad ta gargaɗi 'yan ƙasa game da yadda za su kasance yayin da suke dakon sakamakon zaben, ga kuma yadda ya yi jawabin nasa.
Zancen ne kamar yau ne ranar zabe, an yi kashedi ga al'umma kan in ka ta yi rufan zabe, abubuwan da aka shirya da dokan da aka je na zabe, mu saya kai mu yi zabenmu. Swabani ya zo tsakanin ka ni da watakila official mai zabe ko jami'an zabe, kowane rufan zabe akwai wayan da ke saya ma kungiyan siyasa. In ka te kai kana goya ma wani kungiyan siyasa bayan ne wani matsalan da ya faru, kar ka saya ka yi wani cece mu ce kai ya sunan shi zantinka au dan sandan da ke wurin au yan hukuman masu duban zaben au kuwa kai dan wankan da ke wurin as party agent wanda ke saya ma party ka kai mai kara. Muka yaka nan mun yi aikin da shirye-shiryen da aka abubuwan da aka shirya ga wurin zabe kenan. Bayan mun gefa kuriyanmu, doka ya ce kamar ka gefa kuriyanka ka kai ka isa gida karfe 5 za a kulle gefa kuriya. In lokaci ya kai in kana son ka zo ka ga kidayan da za a yi ne kai ka komo ka zo ka duba kan da ake kidaya. In an dace kamar wanda kake goyon baya bai yi nasara ba, shi mu rungumi kaddara. Don kasashe da yawa da aka ce kamar an fito da sakamakon zabe, wasu suka ce bai musu ba, suka ta da zamne tsaye ya koma da kasashen ne baya. Amma in mu aka fito da sakamako kaga bai yi maka ba, akwai kotu, akwai yan sanda, akwai hukuma mai zaben, muna da anya mu kai musu kara. Ya so hanyoyin da matattakayan da ya ci abin da muka ga kamar watakila ya ci muna tuwa a kwarya za a yi a daidaita su. Amma muka yi wulgi da wayannan shirye-shirye muka kawo ta da zane tsaye, kasan mu za mu koma da shi baya, mu kuma za mu koma baya.
Amma akwai 'yan siyasa da suke shakku kai magana kotu suna cewa ba sa samun adalcin da ya kamata. Har yau dai za ka kana kan akai kotu ko kuma dai akwai wata hanyar da jam'iyya ko wani da ya tsaya takara zai iya amfani da ita bayan kotu?
To mu dai abinda dokan kasa ya shirya kenan. Bayan kotu na farko shine hukuman zabe, suke da fito, su za su fito da sakamako. Na biyu shine abinda dokan kasa ya shirya ne, in baka amince da sakamakon hukuman zaben ba ka je kotu, kan da dokan kasa ya shirya kenan. Bayan shi ba wani hanya kuma da zaka bi. Hanyar da kace zaka bin ne watakila zai kawo matsala a kasanga wanda mu duka ba zai taimaka muna ba. Sannan kuma na biyu kungiyoyin siyasa mun san su da yawanci furuci ne cikin zafin kamfe da abubuwa, amma kan da muka san su da muka san shugabannin su, mu dai ba mu zaton kaman sun ya su yi wulki da dokan kasa su yi wani abu daban ba. Saboda shi mun karfafa abinda sunan suka sani ya ci su yi ne, shine su yi aiki da dokan kasa, su yi aiki da hukuman zabe a dace kaman kasan nan namu na Ghana da aka samu da zama da kwanciyar hankali da zamantakewan da ke tsakanin al'umman kasa. Munya mu cece shi, munya mu rika shi ya zamanu sosai.
Dr. Imrana Muhammad kenan, daraktan ayyuka a hukumar wayar da kan jama'a ta kasa. To ko menene matakin da 'yan sanda suke dauka a daidai wannan lokaci da ake dakon sakamakon zabe? Tambaya kenan da wakiliyarmu Hawawa Abdulkarim ta yi wa ACP Imam Hussein Abdulrahim Hussein, limamin 'yan sandan Ghana, wanda ya bayani kamar haka.
Kamar da kika gabatar nan, alhamdulillah muna da zaman lafiya, irin wannan tashi-tashi hankali babu shi. To amma ila yau aikinmu ne duk inda muke da wata information cewa fitina na iya tasowa, na iya barkewa, babu shakka zaki samu 'yan sanda wurin. Yasa ba kawai ne gaba dai cewa a'a an tashi an je ana gadin masallaci ko ko ciyoci ko ko a'a, wannan babu shi. Kamar yadda kika sani, muna da inda muke ce masa flashpoint. Wannan shirin da ake mata daban ne, amma ina tabbata miki da cewa duk inda zai yi fitina ta taso ko ko inda ke bukatan tsaro ko ko wanda ke bukatan tsaro, duk ayi an tabbatar.
Mafi yawancin jama'a rikici idan zai taso, ina ganin yafi farawa kan matasa. Me za ka gaya kan matasa?
Babu shakka matasa kamar yadda muka sani, idan suna son wani abu ko suka sa wani a gaba, su ba su ganin komi ko ba su jin komi sai wannan abu, domin jini na zafi a jikinsu da sauransu. Wani bi kuma ba aunawa yadda ya kamata. Akan haka nake son ja hankalin matasa cewa na'am, kowanne daga cikin ku yana yanci ya nuna inda yake so, yayi farin ciki da sauransu. Duk wannan haƙƙinsa ne, kasancewa dukkansu ƴan gari ne, wannan suna da wannan haƙƙi. Amma sai mu lura inda haƙƙinka ke kwantawa, nan wani haƙƙin wani ke sumawa. Mu yi zabe lami lafiya. Idan ka tafi ka je ka yi zabe, na farko akwai wanda suka kasance wajibin zaben nasu ne, su ne wanda muke ce musu EC, muke ce musu EC
hukumar
zabe kenan. Ta biyu akwai kuma wato ƴan security, su ne ƴan sanda da sauran sassa na masu lura da tsaro. Ta uku kuma akwai ƴan jarida kamar ku haka, kuma kuna nan kuna rubutawa, kuna bada reportin nan, sa'an nan kuma ilayya kuna dukan bidiyo, ina isa dukan mutane na gani. Bayan haka su ƴan patin da kansu suna da nasu wa'anda suke daya musu
agents,
wanda za su iya jakadan kowane ƴan pati, suna tsaye suna lura da yanda lamarin ke tafiya, dukkansu suna rubutawa. Bayan haka kuma muna da wa'anda muke ce musu observers, suna yawace-yawace, suna lura, suna mai da hankali ga yanda lamari ke tafiya, ke gudanar da lamari. Ina ji wa'annan kawai sun isa su tabbatar maka da cewa iyayi abin yadda ya kamata. Kenan idan an yi zabe ko ko idan ka tafi ka yi zabe, ka fitar da wanda kake so, abinda ake bukata idan baka da wata wajibi wannan rana, kuma gida ka je ka huta.
Idan aka samu mutum da laifin daukan akwatin zabe, wani hukunci ake yanka?
Wannan babban laifi ne, babban laifi ne gaba daya, kai sai za a riƙe ka. Yasa ina kiran samari kawai ya yadda a yi amfani da shi wurin ɗaukan akwatin zabe, wata guji-guji, wata sace-sace, wata fitina. Ina ji shekarun jiya nan akwai wani samari da ke yawan manya-manyan maganganu a social media. Gashi ya yi manya-manyan maganganu, a ƙarshe kawai an kama shi, an gurfanar da shi a kotu, yanzu haka an ba shi shekaru 1-10. Ina ji duk wanda ya yi abin nan irin wannan fitina, sauki ne ana samun sa ko'ina.
Komin
boye ai kan social media ya yi magana, ba social media wasu ke control ko ba haka ba, ko a ɗakin sa kawai yake zaune yake, ai na kura ne da sauransu, akwai inda take tafiya, akwai inda take shiga, kuma foninka da kake rahe shin wasu ne service provider suke baka ko ba haka ba? Duk information ga ita nan.
ACP Imam Hussein Abdulrahim Hussein kenan, limamin 'yan sandan Ghana. To kafin zaben Najeriya, abokiyar aiki na Hawwa Sharif ta tattauna da wasu ɗalibai 'yan ƙasar Nijar mazauna Ghana wanda suke karatunsa a nan Ghana, akan yadda suke kallon wannan zaben da aka gudanar a jiya. Ga dai yadda tattaunawar tasu ta fara.
Bari mu fara da kai Muhammad. Na san duk da shike dai kana matsayin ɗalibi kuma ɗan wata ƙasa da ke wannan ƙasa ta Ghana, amma ka fita kana da abokai kuma kana ganin irin abubuwan da ke kaiwa ya komo, kuma a matsayin kama na ɗalibi kai ma a fannin jarida, illa ba za ka rasa yin taka jaridar ba. Ya wani hali kake ganin al'ummar Ghana suna ciki a halin yanzu da ake gab da zuwa rumfunan zaɓe a Ghana?
To dangane da zamantakewar rayuwa garin Ghana, yadda kuɗin garin yake hawa yana sauka, mutane kuma kasuwa, kayan abinci da wani harkar business duka yana ɗan ƙara hauhawa, mutane na kuka da irin mulkin da gwamnatin da za ta sauka take. So ana gashin cewa wannan sabon zaɓe da za a yi za a kawo canji, musamman tsohon shugaban ƙasa da ya yi mulki a lokacin 2016 zuwa 2016, John Dramani Mahama ake ce mishi na National Democratic Congress.
Na'am.
So, shi ne ke gabata cewa yana son ya kawo canji dangane da economic garin da kuma halin rayuwa da mutanen suke ciki. So yana da kaman policy kin da ya kawo na 24-hour economy.
Na'am.
Da za ta yi aiki kan lokutan aiki musamman wanda ke ƙarshen kamfaninnika. Za a ƙayyade awa 8 na aiki rana bakwai zuwa bakwai kenan ga sati.
Na'am.
Da kuma harkar noma da wannan sauran sha'anin rayuwa duka zai kawo canji a cikin dangane da su. Sai dai kuma wanga vice president kin da ke yanzu shi kuma Dr. Muhammadu Bawumia ake ce mishi.
Na'am.
Shi ne kandidate na MPP, National Patriotic Party, na shugaban ƙasar da ke yanzu haka a garin da zai huta.
Na'am.
Ya kai mu gobe.
Shi
kuma ya kawo policy na shi sosai na digitalization cewa da za a canza komi zuwa harkar lantarki da kuma harkar electronics. So mutane dai ba su aminta ba, mutane na kawowa cewa musamman dai shi wanga shugaban ƙasar da zai huta yana jan kunnen mutane cewa da a zaɓi John Mahama ga yadda yake faji. Shekaran jiya ya zamna tare da mutane. Ya yi taro na jan hankalin mutane kan kwanciyar hankali a lokacin zaɓe da kuma irin abubuwan da ke wakana.
Haka, masha Allah, to bari in bari ka numfasa in koma ga Jamila. Malama Jamila, ga ki a ƙasar Ghana a matsayinki na 'yar ƙasar Nijar mazauniyar Ghana, duk da ba zaɓe za ki ba, amma kina da hulɗa da al'ummar wannan ƙasa kuma kina ganin me ke zuwa yi komo a wannan lokaci da ake shirin kada ƙuri'a. Ya kike ganin irin damarar da mata suka daura na fita wannan zabe? Kina ganin lalle mata sun shirya fita su kada ƙuri'a a Ghana?
To gaskiya haka ne. Tunda muka zo gaskiya mun lura mata suna fita sosai, suna yawo, suna campaign a kasuwa, a gida, a titi, ko ina muna haduwa da mata sosai suna campaign tare da maza, tare da su ake damawa, har da 'yan kasuwa da masu sayar-sayar kayan duka suna bakin kokarin su. Da kuma lokacin da zamu fita zamu ganin su suna gwagwarmaya sosai akan cewa lalle mata ya kamata su fito su yi zabe, ko su tsaya a gida, ko mai kankanta matsayin ka bai kamata a ce ka zamna gida ai ba kai ba, inda ɗan ƙasa kake ya kamata lalle ka fito ka yi zaɓe.
Hawa Sharif kenan a tattaunawarta da wasu ɗalibai 'yan ƙasar Nijar mazauna ƙasar Ghana. Har yau dai ana dakon sakamakon zaɓe wanda ake ganin kafin ƙarshen wannan yau ko kuma zuwa gobe za a samu cikakken sakamako na shugaban ƙasa. A nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan safiyar, sai kuma can da la'asari idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka na gabatar da wannan shirin, Baba Yakubu Makili ne daga nan birnin Accra nake muku fatan alkhairi, a huta lafiya, wassalam. Amma bari na sake miƙa ku ga Grace Alheri Abdu.
Zuwa gaida Baba Yakubu Makeri da tawagarsa a ƙasar Ghana, za ku iya ci gaba da samun ƙarin bayanai da rahotanni da ɗimiɗimin su kan wannan zaɓe daga shafukanmu na intanet, wato VOA Hausa ko kuma sashen Hausa.com, sai kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da X, inda za ku iya samun ƙarin bayanai dangane da zaɓen da kuma yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashen Hausa@voanews.com. Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma can da ƙarfe 4 agogon Najeriya, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin da suka haɗa da Baba Yakubu Makeri da tawagarsa a ƙasar Ghana, da kuma Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, da Murtala Faruk Sanyin na da ya karanto labarai alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.